cikin shirin namu na wannan lokaci za ku ji cewa gwamnan Kano Ganduje ya tsine wa masu yin gini a magudanar ruwa, har ma da ya ce a yayin rusau din wanda duk ya nemi hanawa, to shi ma fa a tabbata an kai shi kar. Wani matashi ya hallaka iyayensa duk biyun da tabarya a wani salo da ake zaton ko dai ya yi gamo ne, idanuwansa na nuna masa giwa a madadin a daidaita sau. Masu haƙar kabari a makabartar ɗan Dole a nan Kano sun roƙi mahukunta, har ma dai da wanda ya ga Allah ya ga annabi da ya taimaka da ƙasa ko kuma tukwane, domin da ya toshe ɗaruruwan kaburburan da suka rufta sakamakon ambaliyar ruwa. Wata matashiya ta nemi rataye kanta a nan Kano, biyo bayan abin da ta ce tsananin rikicin da mahaifanta suke yi ne, sai ka ce kaji ya sanya ta ma gara ta bar duniyar da ganin wannan abin takaici. A cewarta, a daidai lokacin da wani baushe ya tsinci talatarsa a Laraba a yunkurin gwada wata bindigar gargajiya, dam ya kuwa bindige wata yarinya. A dakace mu. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Abubakar Haruna Galadanci ne ke muku sallama ta cikin wani sabon shirin na ƙwaryar ƙira, wanda ƴan magana kan ce me komai da akwai. Bari shirin na yau ya faro da yadda wani baushe ya tsinci talatarsa a Laraba a lokacin da yake ƙoƙarin gwada wata bindigar gargajiya, sanda wani kwastoma ya zo saya. An da ya rawaito cewa wannan mai haɗa bindigar gargajiya da yanzu haka ke can hannun rundunar 'yan sandan jihar Ondo, rana dai ta kwace masa ne a lokacin da yake ƙoƙarin gwada wata bindiga, sanda wani abokin harka ya zo saya, wanda kuma cikin abin da ya ce kwacewar rana, take ko wannan yarinya ta faɗi jikinta jini face-face. Abin dai a cewarsa ya yi mamaki ƙwarai da gaske, domin kuwa iya ƙwarewarsa ta haɗa bindigar gargajiya ba a taɓa samun irin wannan matsala ba. Kamar da yadda wakilinmu Ahmad Hamisu Gwale ya rawaito mana.
Rundunar 'yan sandan ta sanar da kama wani mutum mai suna Ogaga, mai shekara 26, bisa laifin kashe wani yaro dan shekaru 11 a lokacin da yake gwada harbin bindiga a yankin Ozoro da ke jihar. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar, DSP Bright Edafi, shine ya sanar da hakan a ranar Alhamis, inda ya ce tuni suka kama mutumin jim kaɗan bayan samun wannan labari. A cewar mai magana da yawun 'yan sandan, ya kasance yana gwada harbin bindiga a gidansa da ake zargin ya harbe yaron mai shekara 11 kuma ya gudu a lokacin. To sai dai bayan rahoton da jami'in 'yan sandan reshen ofishin 'yan sanda na Ozoro ya samu, rundunar 'yan sandan jihar ta sanar da jama'a lamarin tare da neman bayanai da za su taimaka wajen cafke wanda ake zargin. A halin da ake ciki dai, kwamishinan 'yan sandan jihar CP Muhammad Ali ya bayyana jin daɗinsa ga ƙoƙarin mazauna jihar bisa taimakawa 'yan sanda da suke yi wajen yaƙar miyagun laifuka. CP Ali ya kuma shawarci jama'a da su rika lura da muhallansu tare da kai rahoton duk wani abu da basu gamsu da shi ba.
To ai dama fa da Gwale, haka lamarin yake. Kwacewar rana sau ɗaya ko a wajen su go jama'a suna haɗuwa da ita. Daga can jihar Anambra nan ma dai rundunar 'yan sandan jihar ce ta cika hannu da wani matashi wanda ya bindige dan uwansa wai dan kawai ya ki biyan kuɗin nefa naira 1,500. Makwabtan inda wannan lamari ya faru dai a jihar ta Anambra sun rawaito cewa dama can tun watannin baya an sha samun sabani tsakanin wannan mutum da dan uwan nasa, har ma da yake barazanar cewa shine ajalinsa. To ko sai gashi kwatsam akan wani rikici da ya faru akan kuɗin wuta, bayan da kanin ya kibiyan kuɗin wutar suna zaune ne a cikin gida ɗaya, amma dai kowa da bangarensa. Watakila dai hakan ce ta fusa ta wannan matashi, wanda a ƙarshe dai ya ɗauko ta bindiga irin ta shiga daji ya kuwa bindige dan uwan nasa. Kamar da yadda wakiliyarmu Afiyatu Haruna Ado ta rawaito mana.
Magidancin mai suna Fita Uji cikin fushi ya bindige dan uwansa dalilin rashin kin biyan kuɗin wuta naira 1,500. Fita Uji kanin Godwin Oji ne, kuma suna zaune ne a gida ɗaya amma kowa da nashi bangaren. Fita ya fusata ne bayan wannan nasa Godwin ya yanke masa wutar lantarki saboda kin biyan nasa kuɗin wutan da ake biya duk wata wanda suke haɗaka. Cikin fushi sai Fita ya koma gidansa ya ɗauko bindiga take kuwa ya bindige Godwin. Kakakin 'yan sandan jihar Anambra, Tuchuku Ikenga, ya tabbatar da faruwar al'amarin sannan ya ƙara da cewa kwamishinan jihar ya umarci a mika fita ga sashen binciken manyan laifuka na rundunar don gudanar da bincike akan sa bayan haka an gano ashe ba tun yanzu ba ɗan uwan bi suna zaman doya da manjani a tsakanin su ba sa jituwa rundunar ta ce ta kama matar fita tun farko sannan daga baya ta kama shi kansa fita
a gaida afiya kuma ai da ma dai masu iya magana kan ce saurin fushi shike kawo da nasu bar kuma muleka can jihar akwa ibom inda nan ma dai rundunar ɗan sandan ce har wa yau tai ram da wata mata mai suna Joy Emmanuel Sunday bisa kama ta a cikin gungun wasu mutane da suka yi garkuwa da mijinta a lokacin da kwamishinan ɗan sandan jihar Olatoyo Duroshimi yake nuna ta a gaban manema labarai ya bayyana cewa sanda aka yi garkuwa da mijin nata an nemi da sai an biya naira miliyan 10 wanda tun a wancan lokaci zargi ya fara karkata kanta ne la'akari da yadda aka lura ba ta madama ba a duk lokacin da aka tada maganar za ta dinga cewa kar ku damu ai ita mijinta ta san zai dawo hakan ne ma dai a ce wasa ɗan tsegum suka ci gaba da bibiyar ta har dai aka gano cewa garkuwa da mijin nata ma ita ce ta kitsa shi An dai biya naira miliyan 10 kafin mijin nata ya dawo gida. To sai dai a lokacin da liki fa ya tashi mai sauraro, ta bayyana cewa ita babu ruwanta ma da batun kuɗi, babban abin da ya dame ta a ranta. Da har ta nemo waɗancan masu garkuwa da mutane suka yi sama da mijin nata, ba zai rasa nasaba da irin rukun sa kai na kashin da yake mata ba. Uwar gida Joy ta ƙara da cewa, duk da yake dai zaman da suke da mijin nata Desmond, babu abin da baya mata, kama daga ci da sha da kuma tufatarwa. To amma fa babban abin da yake damunta da shi, ko kadan bai ya siddin sa ba a dan haka ne ma dai a ce wata daga babu wani amfanin da za ta ci gaba da yi da shi illa dai a kawo mata da shi ya koma can wani gefe domin dai ko ta samu ta sarara daga ƙarshe dai kwamishinan ɗan sandan ya bayyana cewa tuni ma dai suka fara binciken gano shin ko dai akwai wasu ƙarin abokancin mushen Madam Joy wanda kuma daga nan ne za su wuce da ita kai tsaye gaban kuliyaman ta sabo domin dai girbar abin da ta shuka kuma banda abin wannan mata kowa ya sha inuwar gemu bai yi makogoro ba To anan kuma kundin nan ne dake tattara abubuwan mamaki da al'ajabi na duniya gami da kera sa'a ke tabbatar da cewa malamin nan Sheikh Dahir Usman Bauchi yanzu haka dai ya isa abun kwatance la'akari da shekarun da ya shafi a duniya 97 ga kuma tarin yaya al'amarin dai gwanin ban sha'awa a cewar wancan kundi Kundin ya ci gaba da cewa malamin ya shafe sama da shekaru 70 a duniya yana koyar da Alkur'ani da fasarar sa wanda tarihi ya nuna cewa samun hakan musamman a wannan nahiya ta Afirka sai an tona. Wakiliyar mu Nusaiba Kasim Gommaja tana da ci gaban labarin.
Fitaccen malamin addinin musuluncin nan Sheikh Dahir Usman Bauchi ya kafa tarihin zama mutumin da yafi kowa yawan zira'ar da ta haddace Alkur'ani a tarihin duniya. Alkalma sun nuna cewa shehin malamin wanda a kwanan nan ya cika shekara 98 a duniya ranar 2 ga watan Al-Muharram 1444 bayan hijira. Yana da yaya da jikoki da mata taba kunne kusan 300 da suka haddace Alkur'ani mai girma. A cewar kundin tattara bayanai na Solan Book of World Records waɗanda suka karrama malamin da lambar yabo Sheikh Dahir Bauchi shine mutum na farko da ya taba samun irin wannan baiwar bayanai sun nuna mashahurin malamin yana da yaya 95 da jikoki 406 da tattaba kunne guda 100 daga cikin waɗannan adadin yayansa 77 da jikoki 199 da kuma tattaba kunne guda 12 da suka haddace alkur'anin Sheikh Dahir Bauchi na daga cikin halifofin Shehu Ibrahim Inyas halifan dariƙar Tijjaniya bayan wanda ya assasa ta wato Sheikh Ahmad Tijjani Yana daga cikin manyan malaman musulunci a Najeriya shine matakin shugaban Majalisar Koli dake bayar da fatawar musulunci a Najeriya sannan babban jigo ne a dariƙar Tijjaniya a Najeriya da ma Afirka gaba daya Azantawarsa da ƴan jarida shekarun baya a Bauchi Sheikh Dahir ya bada takaitaccen tarihin sa inda yace tarihi na dai ni ba Fulani ne dukkanin kakanni na hudu Fulani ne domin kowanne mutum yana da kakanni hudu ta wajen mahaifinsa biyu ta wajen mahaifiyarsa guda biyu to ni dukkanin kakanni na Fulani ne babu inda muka dade da wata kabila ta kowace fuska mu Fulanin Bauchi ne a lokacin da jahar Bauchi take hade da jahar Gombe bayan da aka raba jahar Bauchi da jahar Gombe sai muka zama mu Fulanin jahar Bauchi ne a lokaci guda kuma Fulanin jahar Gombe ne ta wajen mahaifina ba Fulani ne jahar Bauchi ne ta wajen mahaifiyata ni ba Fulani ne na jahar Gombe an haife ni ne a watan Janairun 1927 wanda yayi daidai ga watan Muharram 1346 bayan hijira a ranar Laraba
a gaida Mrs. Aminu mai sauraro kada dai a shafa a dakace mu
Assalamu alaikum uwar gida.
Wa alaikum salam mai gida, barka da dawowa.
Ah, wannan wani irin kaishi ne? Shi ba na abinci ba, shi dai gashi nan. Menene wannan uwar gida haka?
Ah, kaishin abincin da ake dafa maka ne mana. Ka manta magin da ka kawo mana shekaran jiya?
Na, uwar gida sarautar mata, hakuri dai zan baki anan wurin. Inje in gama wahala a gurin aiki. In kwaso rana da yammaci yanzu kuma sai nake hadan da wannan abinci aka gashi nan shi ba wani gaskiya ba zan ci wannan abinci.
Shikenan mai gida, daman yau sharban ka kwashe mu fita wajen mu sha iska, sannan mu je gurin cin abincin kayatattu dan mu mai da yawon kuɗi.
Ai ko shikenan faduwa ta zo daidai da zama. Na dade ina jira lokacin da zan garzaya wannan gidan abinci da ake yayi wanda yake tashi a cikin wannan zamani.
To, turka shi, abin amaru wannan wani gidan abinci ne haka?
Nasim Tasty Food Restaurant.
A ina kenan haka mai gida?
Yana nan a namba ta uku kan titin Audu Bako a cikin gidan Pyramid Radio Nigeria. Nasim Tasty Food, mun shahara wajen girke-girke da kuma koyar da girkin da kuma kayan gwalan da makula shi. Nasim Tasty Food, muna kai abinci a ko'ina kake, kama daga kan bankuna, office, kasuwanni da kuma unguwoyi, a ko'ina kuke a faɗin wannan jiha ta mu. Nasim Tasty Food ka iya biya muku bukatun ku a duk lokacin da kuka so.
Lalle mai gida, wannan al'amari ba karami bane. Nasim Tasty Food da ma gaske?
A Nasim Tasty Food muna da fried rice kala burgewa, tuwon semo da kuma tuwon alkama. Safara ma ba a barta a baya ba. Farfesun kifi da farfesun kayan ciki, gashashiyar kaza da kuma gashashen kifi, shawarma da kuma snacks. Nasim Tasty Food ba a bar mu a baya ba. A bangaren yogurt ma in ka zo Nasim Tasty Food, muna da yogurt coconut tare da fried yogurt, ga masu siyan daidai ko sari. Dan neman garin bayani za ku iya tuntuɓa mu a lambar waya kamar haka: 08 60 0 3 5 7 2 ko kuma ku tuntuɓe mu a 09 2 4 6 6 9 7. Sai kun zo Nasim Tasty Food Restaurant.
Yaro zai ilimi kuma inganta ce,
wofan
san sha'awa fara makaranta ce da ta dace,
wofan
da bi'u da tarbiyyar yara a takaice.
A'a, Alhaji Nura manyan gari, ina zuwa na ganka da yara haka.
Kai dai bari Alhaji Sani, yaran nan ne wai su lalle makaranta wofan kawai suke so.
Kurin kus magana ta kare kai su kawai.
To dakata Alhaji Sani, batun kudin makaranta fa ka san fa makaranta wofan babban makaranta ce.
Tar da hankalinka Alhaji Nura, ai makarantar wofan ba ta da tsada, kuma ma albishirinka Alhaji Nura, a yanzu haka makarantar ai ragi na musamman daidai da aljihun iyayen yara, kuma ga ingantaccen ilimin addini da na zamani. Domin makarantar ta yi tanadi na musamman kama daga kan kwararrun malamai da suka hada da kwamfutoci, science lab, koyar da sana'o'in hannu. Kai dai maza garzaya domin sama wa yaranka guraben da suka hada da Islamiyya, pre-nursery, nursery primary da kuma junior secondary school. Makarantar ta wofan ta fara registration tun daga yanzu har izuwa karewar guraben da ta ware domin daukan sababbin dalibai. Makarantar ta wofan na nan akan titin Gwarzo daura da sabuwar jami'ar Bayar da ke nan Kano. Makarantar wofan, ilimi hasken rayuwa.
Madalla, barkanmu da dawowa. To anan kuma tambayin da gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya bada umarnin rushe duk wasu gine-gine da aka yi su ba bisa ka'ida ba, kuma suke kan hanyar ruwa a kasuwan nan ta Kwari a nan Kano. Gwamnan ya bayyana cewa yayi mamaki kwarai da gaske, duk wani mutum mai hankali dan kasuwa da kuma yake son ci gaban Kano zai iya aikata haka. A yayin ziyarar da gwamnan ya kai, ya bayyana cewa yayi takaici kwarai da gaske yadda aka samu wasu marasa kishin Kano suke yin gini akan hanya. Ya bada umarnin da duka wani gini da aka yi shi akan hanyar ruwa, to da a tabbata ya taba kasa, wanda kuma duk ya kokarin hanawa, to shi ma da a tabbata an yi wasa-wasa da shi. Gwamna Ganduje na Hafsat mai abin mamaki ya nuna damuwarsa yadda ake samun masu farantin hankali da suke gini akan hanyoyin ruwa, a dan haka ne ma ya bada umarnin yin tafiyar yaji da sunan take.
Sakishi sun zo sun yi sun sa wai za su fila wai za su dore gini akan wannan. Yanzu duk wanda yayi wannan don Allah don Annabi mai san ƴan kasuwar Kantikori ne ko an sami ni mana? To duk wanda ya irin wannan zan ce Allah ya tsine masa. Yanzu ku dubo wancan gini. Yanzu wancan gini. Wancan gini. Gari tan yara kai sama. Yanzu in ba sauke wannan gini ba, ake kenan. Ka gudu magudan ruwa yanzu an toshe ta, an yi wannan gini. An toshe. Saboda haka wannan gini a kai shi ƙasa. Idan wani ya zo zai yi zanga-zanga, shi ma ku kai shi ƙasa.
da wannan kuma bar mu leka makabartar dan Dolo dake nan Kano, a inda masu kula da waccan makabarta dake aiki fi sabilillahi shekara da shekaru ke kuka gami da neman daukin al'ummar maiki har ma da mahukunta waɗanda suka yi niyya da cewa a halin yanzu fa makabartar na cikin wani mawuyacin hali la'akari da mamakon ruwan da aka sha a daminar nan. Al'amarin da ya sanya a halin yanzu kaburburan da suka rubta tun ana lissafawa ma har lissafin ya kwaci. Ɗaya daga cikin masu kula da wannan makabarta da ya bayyana cewa ya shafe sama da shekaru 30 a wannan makabarta yana kula da ita duk da yake dama can dai wannan aiki suna yi ne saboda Allah domin dai fatan gobe ta yi kyau. To amma dai a halin yanzu ambaliyar ruwan da aka yi a yan kwanakin nan a nan Kano ta rusa kaburburan da dama wanda da yawan su ma wani abin damuwar shine kana ganin lufafar mamacin a fili. A dan haka ne ma yake roƙon mahukunta da masu hannu da shuni da waɗanda suka ga Allah da annabin sa da su taimaka da ƙasa ko kuma tukwanan da za a sake gyara waɗancan makuntai.
Nuna tanku mai aiki makabarta.
Kuma nan muna wace makabarta ne?
Makabartar Dan Dolo.
Kamar akalla ka shafa shekara nawa kana wannan aiki?
Eh to can da aikin da muke lokacin shagari muna aiki in an yi rasuwa a unguwa. Marigayin Iliya Allah ji kansa Allah ya gafarta masa. Shine yana jawo ra'ayina yana jawo ra'ayina sai muka dawo tare muna aiki. Har Allah ya masa rasuwa.
Akalla shekara nawa kenan?
Daga shagari zuwa yanzu za a samu shekaru za su kai 40. Allah ya sauke mun abin da ya faru. Amma muna nema taimako a jama'ar gari. Muna buƙatar tukunya da ƙasa a kawo muna. Duk za mu yi amfani da su.
Kaburburan ne suka faɗa kenan?
Kaburburan ne suka faɗa. Wani ƙasa za a zuba maka kawai. Wani ba zai zubo ƙasa ba sai an sa tukunya. Saboda in ka sa ƙasa ta ji da gidi abin da ta mafi neman wannan taimako a mutane wanda Allah ya hore ma a yi niyya.
Kamar wannan rubtawar kaburburan me kuke tsammani ya jawo haka?
Ruwa ne. Ruwa ne.
Ruwan sama.
Dan idan ana ruwa za a ga wurin gaba ɗayansu kamar fadamaci.
Da fatan dai masu niyyar taimakon za su taimaka. Mar kuma malaika hukumar Hizba da ke nan Kano, a inda hukumar ke cewa a halin yanzu dai tana ci gaba da kewaye da kuma kame almajiran da suke zaune rabe-rabe a kan titina a jihar Kano da niyyar bara, wanda hukumar ta ce a yau dai an shiga mako na biyu a irin wannan diramikiya da take yi wa ire-iren waɗancan mutane da suke nuna kansu da almajir. A cewar babban kwamandan hukumar ta Hizba, Sheikh Harun Ibn Sina, ya bayyana cewa bayan shafa lokaci suna kewaye da kuma bayanan sirri sun shaida musu cewa da yawa-yawa daga ire-iren waɗancan mutane maza da mata, yara da manya da suke shanye kansu a bakin manyan titina kuma wasu gurare na musamman ba fa almajiran bane ballantana masu bukata ta musamman. Wasu dalilai ne na ƙashin kansu wanda kuma Hizbar ta gano haka. A dan haka ne ma dai a ce wasa babu wani dalilin da za su zuba idanu zaman ire-iren waɗannan mutane ba karamar barazana bace ga sha'anin tsaro. Sheikh Ibn Sina ya kuma ci gaba da cewa ya zuwa yanzu dai sun kama akalla mutum 931 a cikin makon biyun da suka fara wannan samame, wanda a cikinsu kuwa ya zuwa yanzu sun gano cewa akwai fa'in leƙen asiri a ciki, har ma dai da masu fakewa da guzuma suna harbin karsana wajen aikata laifuka mabambanta kama daga maza da mata, har ma dai ya ce da yawa daga matan da suke zaune a wancan waje al'amarin akwai nauyin faɗe don kuwa malam ya hana ni faɗa. Wanda a ce wasa ba za su zuba idanu suna ganin hakan na faruwa ba dole ne su taka musu birki. Wanda ya ce tuni dai ake ci gaba da ware su waɗanda aka kama a timin farko za a yi musu nasiha ne su kuma koma gida, a inda waɗanda aka kama suka kuma dawowa kota za a wuce da su domin dai su girba abin da suka shuka. To a daidai lokacin da hukumar ta Hizba ke ta faman rafka hudubar kaman almajiran da ta ce a zahiri fa ba fa almajirai ba ne, ƴan leƙen asiri ne daga kotun majistir mai lamba 45 kotun mai shari'a Haulatu Magaji kan Karofi, ƴan sanda ne suka gurfanar da wata matashiya mai suna Rabia Sira Garba ƴar shekaru 16 a duniya, wanda ƴan sanda suka yi tuhumar cewa an same ta ne da laifin yunkurin hallaka kanta da kanta, wanda kuma wannan laifi ne da ya saba wa sashi na 31 na kundin manyan laifuka da hukunce-hukunce. Tun da fari dai ana tuhumar Yasira ne da laifin ɗaukar wata kakkaifar wuƙa a cikin gidansu, inda ta yi yunƙurin huda cikinta da wuƙar domin dai hallaka kanta da kanta, wanda a ce wata ita ba ta ga amfanin zamanta a duniya ba. Jami'in kotun Awwal Aminu bayan ya karanta ya kuma fassara mata tuhumar da ake yi mata, inda ɗan take kuwa ko da mai shari'a ta tambaye ta menene dalilin da ya sanya ta aikata hakan, matashiya Yasira ta bayyana cewa tun bayan da mahaifiyarta suka rabu da mahaifinta a nan ne fa kowane bangare ya barin ƙasa-ƙasa da ita a inda idan ta koma hannun mahaifinta zai watsar da ita da nuna cewa sai dai ta tafi wajen mahaifiyarta a inda ita ma mahaifiyarta ta cewar Yasira a duk lokacin da ta je wajen ta babu abin da take mata banda hantara da bakaken maganganu a dan haka ne ma a cewar wannan matashiya a duk lokacin da kuma mahaifin nata suka hadu karshe dai dutse a hannun riga ake rabuwa A cewar matashiyar hakan ce ta sanya bata ga amfanin ci gaba da zamanta a duniya ba a dan haka ne ma gara ta hallaka kanta da kanta ko babu komai ta samu sa'ida a fa irin tunaninta lauyan wanda ake kara dai yayi roko da a sanya wanda ake karar a hannun beli kasancewar a halin yanzu tana fama da rashin lafiya daga nan dai kotun ta sanya wannan matashiya a hannun beli wanda kuma sai an aje tushiyar kudi naira 5000 da kuma mutum biyu ɗan uwanta na jini waɗanda za su tsaya mata Kafin dai ranar 10 ga watan Oktoba wannan shekara idan Allah ya kai mu wanda a ranar ne za a dawo kotun domin dai dorawa daga inda aka tsaya wanda anan dai babban fatan mu baya wuce jama'a za a dinga kai zuciya nesa domin dai fa da yawa akwai lokutan da wasu za su sha magani da rashin lafiya wasu Bar kuma mu leka can jahar Jigawa yadda yanzu haka dai rundunar ƴan sandan nan ma dai tabbatar da dafe wani matashi mai suna Munkaila Ahmad mai shekaru 37 a duniya wanda rundunar ta ce ta kama shi ne bayan ya hallaka iyayensa guda biyu da wata murgujejiyar tabarya a jiya iyayen margayin dai Malam Ahmad Muhammad in shekaru 70 a duniya wanda mai unguwa ne a unguwar Zara da Sabuwa da mai ɗakin sa Malama Hawwa'u Ahmadu irin shekaru 60 a duniya sun riga mu gidan gaskiya bayan da wannan ɗana su Munkaila a jiya ya shigo gida yana ta yangara baki a cewar wani ganau a gidan wanda kamar wasa an zauna ana magana da shi ne ya zaro tabarya inda ya rufe mahaifin nasa mai unguwa da duka wanda ta kai ga ko kafin a zo ceton sa ya karya masa kashin wuya a inda take kuwa ya fada ɗakin mahaifiyarta inda ita ma dai sai ihunta aka jiyo bayan da ya rufe ta da duka da tabaryar wasu mutum biyu dai sun ji rauni a kokarin da suka yi na tsaida Munkaila a lokacin da yake wannan tabargaza wajen lakadawa mahaifin nasa duka da mahaifiyar tasa duka wanda daga nan ne dai bayan al'ummar unguwa sun cika gidan aka dauki mai unguwa da mai ɗakin sa zuwa babban asibitin Gumal dake can jahar ta Jigawa ya zuwa yanzu dai rundunar ƴan sandan jahar ta Jigawa ta tabbatar da cewa Munkaila na hannun su dan shekaru 37 a duniya kuma ya zuwa yanzu dai dukkanin bayanan tarihi rayuwarsa sun nuna cewa bashi da wata alaka da ta'ammali da wasu kwayoyi ko kuma wani lamari da ka iya tunzura shi a aikata wannan tabargaza to sai dai a cewar kakakin rundunar ƴan sandan na jahar DSP Lawan Shisu Adamu ya shaida cewa wasu kalamai da aka jiyo Munkaila na ta maimaitawa a bakin sa shine wai ai ya aikata jihadi to abin tambayan shine anya Munkaila ta yaya za a ce akan magabata zaka fara jihadi daga bisani dai ya bayyana cewa yanzu haka dai bincike yayi nisa wanda kuma da zarar sun kammala za a mika shi gaban kuleman ta sabo domin dai ya girbe abin da ya shuka wanda a cewar kakakin na ƴan sanda ya zuwa yanzu dai a binciken su sun gano cewa Munkaila ko gora baya ci to fatan dai ubangiji ya kare mu da mummunan kaddara Allahumma amin wanda kuma da hakan ne muke karkarin shirin na wannan lokaci a madadin daukacin wakilan mu da kuka ji muryoyin su kuma suka taimaka shirin ya zo gare ku kamar yadda kuka ji musamman ma dai Afiyatu Haruna Ado Ahmad Hamisu Gwale sai kuma Khadija Ahmad Ismail Kabir Garba Haruna Sheka shine shugaban shirin Abubakar Haruna Galadanci da na shirye shirin kuma na gabatar nake mana fatan saduwar alkhairi